Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirinmu tattauna wanda ni Halima Jumrau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba kafin ya dawo daga aikin zabe a kasar Jamhuriyar Niger. Kamar dai yadda mai hilin kan yi kowane sati, ni ma da labaran mako mai shudewa a Najeriya zan bude muku shirin. Alhikaya yaya ta kaya ne a makon mai shudewa?
Shugaban Turkiya Erdogan ya ziyarci Najeriya da bisharar bunƙasa cinikayya da jawo masu zuba jari su shigo Najeriya. Shugaban PDP Madu Sharif ya yi alwashin bunƙasa jam'iyyar da nuna tsohon shugaba Jonathan Namara masa baya.
Ya kira ni ya bani shawarware yadda za a tafi da jami'a.
A gefe guda shugaban amintattun PDP Walid Jibrin ya ce wata uku Sharif zai yi kan mulki.
Mu lalaba shi ya gama wannan lokaci babu wata bala'i.
Shugaban majalisar malamai Izala Sheikh Saniya ya jingir a wazin shekara-shekara na Abuja ya ci gaba da bunƙasa muhimmancin ilimi.
Ba mu da goyen bayan Boko Haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare ran dan adam.
Can Lagos kuma a kasuwar Mile 12 an yi rangama tsakanin Yarbawa ne da Hausawa inda aka samu asarar rayuka. Katsina kuma kotun shari'a ta tura wasu masoya gidan wakafi Aminu da Safiya don lalata a bainal jama'a. Motar Safa ta Adamawa ta rasa birki inda ta yi kundumbala cikin wani tafki a gasar ta yi sanadiyar mutuwar almajirai masu wanka 17. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma mun kawo ga zauranmu na tattaunawa inda har wa yau dai Nasiru Adamu Alhikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da sauran makamantansu da kuma irin rawar da suke takawa wajen ƙarfafa zaman lahiya da fahimtar juna da kyakkyawar hulɗa da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa, ƙabilu daban-daban, mabiya addinai daban-daban. A wannan tattaunawa Nasiru Adamu Alhikaya yana tare da Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin Sunna, da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abuja. A wannan sati Nasiru Adamu Alhikaya ya taɓo batun wasu labarai da hotuna da ma bidiyo da ake gani wasu suna sakawa intanet na abubuwa masu tada hankali da irin azabtarwar keta da ake cewa wai 'yan ta'adda ne ke yi ma mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Daga nan sai Nasiru ya tambayar cewa yaya za a yi a san cewa gaskiya ne kuma masu irin wannan su san cewa abubuwan nan suna tsorata jama'a kuma suna haifar da rashin yadda tsakanin al'ummomi musamman ma a arewa maso gabashin na Najeriya. Sai Jamilu Jiga ya fara amsawa kamar haka.
Wato matsala ita ce wannan social media din da muke magana a yanzu. Na faɗa a baya cewa ba kowa ya san abinda a social media ba, ba kuma kowa da ilimin ya buɗe telefon ɗin shiga menene WhatsApp ko menene Facebook ba. Maganar da muke yi da ku yanzu a nan wannan zauren muna maganar social media, wani bai ma san abinda a social media ɗin ba, sai ka fahimce mishi cewa ana maganar yanar gizo. Wani ma idan ka ce menene yanar gizo bai san abinda yanar gizo ba, to muna da matsala a nan. Menene mafita? Mafita shine dole a wayo mu mutane kai akan wannan abin, domin ba kowane abin da aka sawa cikin wannan yanar gizon ba yake zama gaskiya ba. Kana zaune kawai kana bude wayarka sai kaji an ce ai gari kaza ga ci ana kune-kune, idan ka bincika kuma sai wani ya zo ce ƙarya ne, ba ni kune-kune da ake yi, wani kuma zai ce a shi ya gani, wani kuma zai ce shi bai gani ba. Sai ana ruɗe mutane a cikin wannan social media ɗin. Da yawa ana ruɗe mutane, so da yawa za ka ga kamar shekarar da na karanta wannan labari cewa kasuwar kurmi a Kano ta ƙone, ana kira ga jama'a duk wanda ke da wani wanda ya sani don Allah ya watsa wannan labarin domin ya je ga kayansa gudun barayi. Ba a wuce minti biyar ba sai wani kuma posting ya ce hayya wannan maganar da aka faɗa ƙarya ne. To sai ka ga inda kake, mai waka ba ungoku kaje wani wuri, mai waka na da dan shagon ka a nan cikin gokurmi a cikin wannan kaso kurmi din, an zo an ce ma ka karanta a wannan wayar taka cewa ga abin da ka faruwa, ka baro abin da kai haka din a tashe kuma kana tafiya, an zo an ce ma ba haka bane, sai ka rasa gane yadda abin yake. Don haka yana da kyau gwamnatin Najeriya ma ta kawo wata ka'ida wadda za ta sa wato a samu maslaha shine ta amfani da wannan WhatsApp ɗin da kuma Facebook. Domin ina a tunawa wata rana a Dubai, ina je kuma shekara 6 ko 5 da suka wuce ko 8 ma ince da suka wuce, ina a tunawa akwai lokacin da aka kashe ma amfani da Facebook da kuma WhatsApp, kuma Saudiya ma sun taɓa haka nan. saboda ta ana ta posting ko ana ta iza abubuwan ƙarya wanda bai dace a saba don me ana sa su za ka hankali mutane ya tashi sai kawo baraka yanzu kana wannan unguwar an zo an ce ayi fada kila ƴan uwanka an kashe su kai in kana can wani wuri domin abin da ka karanta kenan in akwai dan uwanka a wancan za ka dauki kila an kashe shi kai kuma sai ka tada hankali na cewa koyi ramu gaya don haka yana da kyau hukumar Najeriya hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo ta sa wani wato doka da ka'ida ta amfani da wannan abubuwan in ba haka ba za a zo wata rana a wuce muka dida rawa sannan a zo a samu matsala Allah shi kai
na'am Hassan Umar Faruk a matsayinka na dan jarida shin waɗanne hanyoyi kake ga mutane ya kamata su bi in sun shiga waɗannan kafafi domin su kaucewa ko su gane waɗannan labarai na gaskiya ne waɗannan labarai kuma ba na gaskiya bane saboda kada dauji ta jitar da za ta iya kawowa aje a tada wata sabuwar fitina
na'am babbar hanya da ta wato tantance wato labari na gaskiya ne ko kuma na gaskiya bane shine kafofin da ake samun wannan labarai kamar mallam yayi misalin cewa wani ya yadda da labarin da yasa cewa ya bi ta garin Riyam saboda cewa mallam ya san halin shi ya san kuma ko waye wato ingancin kafa ita ke sa cewa ana tabbatar da labari ba wato kasancewar ka kana da waya wayar ka tana da kamera ko tana da daukar abin daukar magana ba zai sa ka zama dan jarida ba akwai matakan da ake bi na wato kasancewa samun sahihin labari kuma shi yasa kafofi irin waɗanda da sauran kafofi masana a duniya suka yi suna ba dan komai ba sai dan fadin gaskiya da kuma wato kokarin tantance labari dan haka mutane idan suna son su samu labarai sahihai shine su bi kafofin da suka sani domin kusan duka manyan kafofin nan ko da Hausa ko da Turanci zaka ga suna da shafi na yanar gizo sai ka tantance ka bi kafa kuma akalla sai ka duba kuma shin a wannan labarin kafa nawa ka gani sun watsa wannan labarin domin duk wani babban labari ko kuma wani labari da yake da daukar hankali zaka ga ba mutum daya zai dauka ba sai ga su ko a cikin abokanka waɗanda ka sani waɗanda ka yadda da su mutum nawa ne suka je suka yi comment ko kuma suka kopi wannan labari suka je suka sa a nasu wuri yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi jiga yayi maganan cewa wato gwamnati ta kafa dokoki kan yadda za a yi amfani da wato wannan kafa sadarwa ta internet ko ta social media to ina ganin hakan fa wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da abinda ƴan Najeriya kwarin nan suke yaki da shi domin ai asali ma ita gwamnatin da yake magana akan ta yanzu ai wannan hanya ta bi ta social media ta ƙara wa kanta farin jini kuma ina ganin yin hakan zai zama kamar wani katsalandan ko kuma toyewa jama'a haƙƙin su wato shin internet din nan daga ina take internet din nan ba fa a ƙasar nan take ba daga wata ƙasar take tunda suka bar mu mumi to kai kuma daga an zo ƙasar ka kai kuma sai ka ce kai amfani da wannan dama domin ka toyewa mutane ina ganin mafi ala shine fadakarwa da wayar da kan mutane cewa duk abin da ka rubuta ko kuma ka zuba yana da tasiri ga rayuwar jama'a kuma lalle ne ka sani in kai musulmi ne ko ma wani addini kake bi akwai ranar kiddillanci akwai ranar da zaka tashi za a tambaye ka kan wannan abu da kai samu dama akan shi yadda kai amfani da shi ka sani cewa duk abin da ka sa in ka je kai da sanadiyar wani ya rasa ransa to kai fa kai ka ja kuma wata rana kai ma za a iya wa dan uwanka kai kuma za a yi maka dan haka mutane su ji tsoron Allah lokacin da suke amfani da waɗannan kafafe domin abu ne wanda ba a iya yi sai da shi kuma yana matukar tasiri ga rayuwar dan adam yanzu
na'am Malam Ibrahim Idris idan muka koma gare ka kwanan nan akwai wani labari wata kafa ta yanar gizo da ake kira News Rescue suka ba da wani labari cewa babban Hafsan Hausoshin rundunonin sojan ƙasa wato shi Lieutenant General Tukur Buratai ya zo wucewa a nan Abuja inda ƴan wata majami'a suka tare masa hanya amma sai ya zaga ya bi ta wata hanya suka yi masa kalubale cewa me yasa bai dauki irin wannan mataki a Zaria ba inda aka samu arangabar sojoji da mabiya Shi'a inda har aka samu asarar rayuka amma nan take sai naga shi kakakin rundunar sojojin Kanar Sani Usman Kuka Shika ya fito ya ce a ranar ma san shi Lieutenant General Tukur Buratai bai ma fita cikin gari ba ballantana ma har a tare shi don haka wannan labari ƙarya ne har kuma rundunar ta yi gargaɗin cewa matukar wannan kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ba ta bada haƙuri ta kuma buga wannan a wasu jaridu ba to za a gurfanar da ita gaban kotu. A shin yaya za ku yi ku waɗanda kuke yada waɗannan labarai ku kaucewa irin waɗannan matsaloli ko ku tabbatar duk labaran da kuke yada ba za su jefa ku kuma ku sa kafar wando ɗaya da hukumomi ba?
Wato ainihin abin da ke faruwa shine babban matsalar da muke fuskanta a Najeriya shine mai hadari ce. Wato ya zamanto kowane mutum da yake ganin kawai ya karanta addini sai ya kama speaker kama wazi. To irin wannan ne idan suka yi yawa sai ga mutum ya je ya tara mutane alhali gwamnati ma bata bashi rijista bane yayin wannan. Domin hatta a dokar Najeriya kowace kungiyar addini kafin ka fara tara mutane kana yi musu wa'azi akwai rijista da ake baka. Ai tana da ma'ana. Wanda a Saudiya za ga malami ya haddace Qur'ani ya zama babban malami amma in ka ce tashi yawa zai masallaci tsoro yake yi. Ba zai yi ba saboda sai gwamnati ta bashi dama. To irin wannan shi wato suna da yawa. Wanda za ga mutum kawai ya dauki kansa kawai malami ya yi ta yada abubuwa. Idan ka san cewa kana da wani wato alƙawari tsakaninka da hukumar da kake karkashinta to za ka ga irin wannan abubuwan kana tsallake su.
Ya ga me mai kirki nai kira ga maza mata idan mu zauna lafiya rayuwar mu tanyan gansa har mu sami wadatuwar ilimi mai cikar zuciya gishiri ne na rayuwa ilimi kuma hankalinsa sai da zama bisa lafiya.
Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da horko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf akan halin da matasan arewa suka samu kansu a ciki da kuma zaman lahiya.
Nagode domin wannan dama da aka bani kuma abinda zan iya cewa anan shine matasan mu yanzu gaskiya sun lalace waɗansunsu akan shaye-shaye. Duk mutumin da ya sa shaye-shaye fa a rayuwarsa to ba fa zai zama mutumin kirki ba. Kuma duk inda ake aikin banza nan zai yi kokarin itafi. Irin su ne za ki ji an gayyace su sun tafi sun yi kisa su barke gidan wannan su je su yi fata. To ina kira a gare su matasan mu su bar shaye-shaye. Su koma su nemi sana'a mai kyau wacce za su yi ta taimaka musu a rayuwarsu su ma kuma su taimaka wa waɗansu. A gani na lalacewa abubuwan nan akwai haƙƙin iyaye a ciki. Akwai haƙƙin iyaye domin iyaye sun saki tarbiyyar ƴaƴa sun saki yara sai abin da suka ga dama yi ne. Bari in amfani da wannan kalmar waɗansu iyayen musamman maza. Maza yanzu a zamanin nan sun bar wa mata komai da komai. Mace ita ce za ta haifi ɗa, mace ita ce za ta rene shi, mace ita ce za ta ci da shi. Wani namijin idan har garin Allah ya waye kafin a ce ‘ya’yan shi ma sun tashi sun gan shi ya tsallake ya bar gida ba shi zai dawo ba sai idan yara za su kwanta bacci. To ina lokacin da zai ba yaran nan tarbiyya? Kuma mun san da cewar hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. Mutum ɗaya ba zai iya ba yaro tarbiyya ba, mace ba za ta iya ba yaro tarbiyya ita kai ba. Dole sai sun haɗu kai tare da mai gida a ba yara tarbiyya. To wannan yana kawo ƙara lalacewar matasanmu musamman a nan a Najeriya. Ba dan komai ba saboda babu tarbiyya. Za ki ga wani uban tsoron matansa yake ji. To kai da ka haifa ka ji tsoron shi ya na kusa da kai. Ba dama yaro yi wani abin da ba daidai ba, wani ya makwabci ya yi mishi fada ba zai yiwu ba. To gaskiyar sai dai idan fa iyaye sun dawo sun haɗa kai sun ba ‘ya’ya tarbiyya. Sannan abu na biyu shi ne idan dai har muna son mu samu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya dole ne fa kowa i ba kowa girma. mu ba junanmu daraja. Ka gan ni da daraja, in ganka da daraja. Allah ne duka ya halicce mu, kuma ya so mu zauna tare ya halicce mu. Ka ga daraja ta ni ma in ga darajarka, a matsayinka na makwabcina in ga darajarka. Ko da kai musulmi ne, in ga darajarka, in ga daraja addininka. Haka idan ni Krista ce, kai a matsayinka na musulmi, ka ga daraja ta, ka ga daraja kuma addinina. To ina gani idan muka yi haka, to lalle kam za a samu canji a ƙasarmu ta Najeriya.
Ita ma Malama Lubna na ta jawabin akan matasan ne da kuma wasu irin ɗabi'u nasu da ba a san arewa da su ba a da.
Da in ka ji an ce an yi fashi da makami abin tsoro ne a mun nan arewa. Amma yanzu gashi nan ƴaƴan arewan su ma sun ƙware a junan su yi suke yi. Kaga kayan maye an shigo da su. Gashi mu ma yanzu mata a gida matan aure suna ma'amala da kayan maye su suke saidawa. A zo gida a sayar ko kuma su su ɗauka su tafi daga wannan unguwa zuwa wannan ko daga wannan gari zuwa wannan. Wannan duk ɗabi'u ne waɗanda muka are su waɗanda ba namu ba ne. Kuma dama Annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam cewa duk wanda ya ɗabi'anci da ɗabi'ar da ba tasa ba to a cikinsu za a tashe su. To saboda haka mutane 'yan Najeriya musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ana zaune lafiya da. Amma yanzu son zuciya da kwaikwayo da ɗauko ɗabi'ar da bata kamace ka ba ka ɗora wa kansa. Kuma ka zo ka mai da ita taka har ma ta fi taka. Ka yi watsi da taka. Domin al'adunmu na gargajiya na 'yan arewa da ma na 'yan ko'ina kowa da ya riƙe al'adarsa kuma ya riƙe addininsa da abin da addininsa ya koya masa da ba mu shiga cikin wannan hali na ha'ula'i ba. Hatta tattalin arziki da muka shiga cikin rikicinsa a yanzu duk halayenmu ne ta jawo mana don saboda son zuciya. Da mun rikino ma amma yanzu kowa ya watsar ya ɗauki sana'a ta zamani wadda take ba mai kaiwa ga gaskiya. Gashi aka zo aka riƙi man fetur ɗin nan. To man fetur an zo an samu faɗuwa a ƙasa warwar. Kuma na tabbatar idan waɗannan sana'o'i za mu riƙe su da gaskiya kowa ya tsaya bil haƙƙi da gaskiya ya yi ya koyar da na ƙasa da shi. To abu ne da mu ma za mu iya sarrafawa mu yi amfani da shi a cikin ƙasarmu mu ƙaru kuma mu kai shi ƙasashen waje mu alfahari da shi. Waɗannan miyagun al'adu da muka ɗauka domin shan ganyayyaki da ƙwayoyi ma ai ba ɗabi'a ba. ƴaƴanmu na arewa sa tufafinsu ya canza. Kaga cewa wai mutum ɗan Bahaushe ɗan musulmi ya saka wando a namijin duwawu ya tara gizo a ka ya farce a hannu zaƙo-zaƙo inda wani abu za ka karɓa a hannunsa zai ji maka ciwo. Duk kuma iyaye ana kallo an ƙyale sai a ce ai ɗan zamani ne. To duk da cewa zamani ne ya kamata a ringa tsawa iyaye su ringa tsawata wa ƴaƴansu abin da bai kamata ba aka suna yi to a hana su. Yawo da makami kowane yaro hatta ƙananan yara almajirai sai ka gansa alhihinsu da ƴar wuka wanda in ɗan faɗa kaɗan zai kama su da ƴan uwansu sai su fito su farka jikin mutum. Wannan a gurin matasan yanzu ba nema ba ne. Wannan kuma ba zai kau ba sai mun haɗu mun zama uwa ɗaya uba ɗaya. Kowa ya san cewa yana tare da ɗan uwansa kuma dukkanmu 'yan Najeriya ne. Idan muka yi haka to za mu ceto ƙasarmu mu ceto kanmu kuma mu yi abin da ya dace. In kuwa ba mu yi haka ba ba za mu ceto kanmu ba kuma ba za mu ceto ƙasarmu ba. Muka ceto ƙasarmu to shikenan wannan zai zama abin alfahari a gare mu abin alfahari ga ƙasarmu kuma 'ya'yanmu masu tasowa su ma za su zo su ɗauki wannan abu ya zame musu abin alfahari kamar yadda mu ma muke alfahari da magabatanmu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim Ka'almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.